Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da niya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da safiyar ranar Lahadi. Sunana Sarfil Hashim Kumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu zamu kawo muku shirin zabe ko nadi. Haka kuma zamu kawo muku rahoto na musamman, amma da farko sai mun fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraron mu, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Wasu ƴan bindiga sun fantsama cikin ofisoshin gwamnatin Somalia a Mogadishu, babban birnin kasar, jiya Asabar, bayan da suka tayar da bama-bamai don su samu damar kutsawa, inda jami'ai suka ce mutane akalla 10 ne suka mutu, ciki har da wani karamin minista. Shaidun gani da ido sun ce mayakan sun fara kai har-haren ne nan take, bayan da wani ɗan unar bakin wake tarwatsa kansa cikin wata mota mai shaƙe da bama-bamai a babbar mashigar rukunin ginin da ke kunshe da wasu ma'aikatan gwamnati biyu. Wata mota dankare da bama-bamai ta gwabji babbar kofar ɗaya daga cikin rukunin gine-ginen, sai kawai ƴan bindiga saba da bindigogi irin na yaƙi suka afka cikin gine-ginen, suka shiga musayar wuta da jami'an tsaro. Abinda Darakta Janar na Ma'aikatar Ayyuka Ahmad Imam ya gaya muryar Amurka kenan. Dakarun SDF da ke yaƙi da ISIS a Syria tare da taimakon Amurka sun yi shelar yin galaba kan ƙungiyar 'yan ta'addan ISIS ɗin a zahirance, bayan an shafe tsawon dare ana ta lugudan wuta na ƙarshe. To amma dakarun na SDF sun yi kuma gargaɗin cewa wani faɗan kuma na tafi. A jerin dare na ƙarshe an yi ta ruwan bama-bamai kan ɗan abin da ya rage na yankin ƙasar da ISIS ta ayyana a matsayin daularta, ta yadda sai haske ake gani a sararin saman garin Bagus da ke arewacin wato Syria. Hasali ma tun daga safiyar jiya Asabar babu abin da aka fi gani a filin Allah kamar tarkacen ababen hawa da suka ƙone da tantunan kwana da kuma sauran ƙadarorin iyalan 'yan ta'addan na ISIS. Dakarun na SDF sun kafa tutarsu a kan ɗaya daga cikin gine-gine ƙalilan da yanzu haka suke tsaye, inda suke ta ci gaba da bikin kawo ƙarshen ƙungiyar ta ISIS. Adadin waɗanda suka mutu a ƙasar Mozambique ya zarce 400 zuwa jiya Asabar, a yayin da ake ci gaba da ayyukan ceto mako guda bayan da wata mahaukaciyar guguwa mai suna Idai ta yi kace-kace da sashin kudancin Afirka, a cewar wani jami'in gwamnati, yayin da ƙungiyoyin agaji waɗanda ke samun kariya daga sojojin Afirka ta Kudu da Indiya ke amfani da jiragen sama wajen neman mutanen da suka ɓace, suna kuma fama da dubban mutanen da ke ƙasa da ke buƙatar taimako. Ministan harkokin yankunan ƙasa da muhalli Celso Kariya ya ce har yanzu ana cikin yanayi ne mai sarƙaƙiya, ko da yake al'amura na daɗa kyautatuwa. Ya ce yanzu haka mutane sama da 1,500 ne ke buƙatar a ceto su daga kan itatuwa da kan rufin gine-gine, kuma mutane kimanin 86,000 ne suka gudu zuwa sansanoni. Ƙasar Australia na fuskantar nau'uka biyu na mahaukaciyar guguwa mai mataki na 4, a ɗaya a arewa, ɗaya kuma a yammacin ƙasar. Mahaukaciyar guguwa mai suna Trebo ta fantsamo jiya Asabar a gabar arewacin ƙasar da ke can lungu. Ita kuma guguwar Veronica ta doshi gabar yammacin ƙasar daura da Pilbara, inda ake yawan haƙar ma'adinai. Jami'ai a kudancin Afghanistan sun ce mutane aƙalla 4 sun mutu, yayin da kuma sama da 30 suka ji raunuka a wasu tagwayen fashe-fashe a wani wurin baje kolin kayan gona wanda aka yi shekara-shekara a duk sabuwar shekara ta gargajiya. hukumar wato hukumomi sun ce fashe-fashe na jiya Asabar sun auku ne a Lashka headquarter lardin Helmand mai fama da tashi-tashin hankula. Shaidun gani da ido sun ce fashewa ta farko wadda wata karama ce ta auku ne cikin wani tanti da ke dandalin wasa. Jama'a sun fara gudu zuwa kofofin fita kenan sai fashewa ta biyu ta auku ta kuma shafi cincirindan jama'a. Zuwa daren jiya wato kusan bayan sa'o'i 24 labari ya isa birnin Moscow cewa a Amurka mai bincike na musamman kan zargin katsalandan din da ake marasha Robert Mueller ya gabatar da rahotonsa na ƙarshe amma Rasha bata ce komai ba.
Labaran duniya ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin zabe ko nadi.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi. Shirin da kan taba lamuran zabe da labarun da ke da dangantaka da zaben. Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar. Menene karin bayani kan hujjojin da PDP za ta gabatarwa kotu bayan shigar da karar kalubalantar nasarar shugaba Buhari? Yayin da wasu ke sukar matakin rashin kammala zabe da hakan ya jawo shigowar kotu a wasu jihohin. Tsohon director hukumar zabe Kabir Tahiru ya ce tsarin bashi da illa. Tunda da ƴan arewa sun fi ba wa shugaba Buhari goyon baya a zabe, ya dace wannan karo su samu karin manyan mukamai. Inji injiniya Ahmed Zakari Guroje. Me yasa Sani Dalladi ke kalubalantar sakamakon zaben Taraba ne? Waɗannan da masu shige da fice don samun shugabancin majalisar dattawa za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Kamar da kuka ji a labaru a makon jiya, PDP da dan takararta Atiku Abubakar sun shigar da karar kotu don kalubalantar ayyana shugaba Buhari a matsayin wanda ya lashe zaben watan Fabrairu. PDP ta zayyana hujjojinta da tace su ne take fatar za su sa kotu ta ba ta nasarar zaben. Ga abinda kakakin kamfen din jam'iyyar Buba Galadima ke cewa,
idan dai akwai masu shari'a masu ƙarfin gwiwa, to na tabbata cewa babu abinda zai hana mu kwace wannan zabe da aka yi mana fashi da makami aka karba a hannunmu.
Kuna zuwa kotun nan tun lokacin kana tare da Buhari, yanzu kuma gashi nan kana kotu, kuma wancan ma duba taba samun nasara ba?
An taba samu, ai an tashi daga inda ake tunda an kai ga an raba alƙalai uku. Ai an ci gaba, yanzu saura kawai ake nema ɗaya daga cikin guda bakwai ɗin nan ya faɗo kan wannan uku. Kuma ka sani duniya fa kullun ci ba take, ko ana ƙinmu ko ana san mu. Ka san alƙalma ba sa ƙarya, kuma an yi a Kenya an ga abin da ya auku, ba abin da zai hana. Indai alƙalan Najeriya suna da adalci, suna da tsoron Allah, suna da ƙarfin gwiwa, su gagara ba mu wannan zabe da muka ci.
Shari'ar zaben shugaban kasa kan fara daga kotun ɗaukaka ƙara ne ta kare a kotun koli. Kuma a 2015 shugaba Buhari bai samu irin wannan kalubalen ba don amincewa da kayan da tsohon shugaba Goodluck Jonathan ya yi da kuma rashin zuwa kotu da PDP ta yi. Matakin rashin kammala zabe don yawan ƙuri'un da aka soke sun fi ratar wanda ke kan gaba, in an kwatanta da ratar da ya ba wanda ke biye, na kawo rashin jin daɗi da ma hakan ya ba da damar rugawa kotu don dakatar da kammala zaben daga waɗanda suke gani akwai fargaba. Tsohon darakta hukumar zabe Kabir Tahiru ya ce tsarin ai bashi da illa.
Wayannan ƙuri'u na mutane ne, suna da haƙƙi, sun kashe kunnensu a rediyo da talabijin, ko ma suna wurin suna jira a tsaya a kasa a tsare, to kaga dole ka ba su haƙƙinsu. To anan ne hukumar zabe ta kan zo ta ce wannan zabe dole a sai, don bai fidda abin da ake kira voters intact, manufofin masu zabe bai gama tabbata ba saboda wannan bambanci kura.
Inda yasa nake tambaya, saboda kai aiki da hukumar zabe, saboda haka zaka san waɗannan abubuwa da yadda dokokin wasu mutane na ganin suna da kan gado, wasu dokokin ba su da kan gado. Ai mutum zai iya zama yana da rajistar zaben mama sai ya ga dama ya je kada kuriya, zai iya zama a gida. Kaga ba za a gida ya shi za duba rajista ce su wane sun yi rajista amma ba su roba. Sannan mutum zai iya zuwa akwatin zaben ya zabi duk wanda ya ga dama, ba da ya dangwale duka takarda saboda da gangan kawai ma ta ɓaci. Yana da irin wannan yanci. Baya so ma shi a gida ya kuriya, sa an tilasta shi ya fito, saboda haka ba mamaki zai zo ya ma wuce layin gidan daren da za a kada kuriya da kada inda ne ga dama saboda a ci kuri'un masu baci.
To alhamdulillah kaga wannan zaka yi bare sa matsayin zargi ko tsammani. Munfansa yana so yi kaza. Ba zai bayyana ba sai an dauna an kidindi ne an dudduba. Akwai agent 30 agent na kowane party A da party B da party C kowa da wakilinsa. Masu ido ne bude za su duba su ga me yayi. Misali da ka faɗa cewa ana zaton wani ya zo don dole shi ba so yake zama. Yazo ya lalata ya tafi. Kaga wannan wani magana daban. Idan abin ya bayyana haka ba ki da shi. Idan kuma dalilan ba su takara sun kariya ba za a gane. Sannan kuma idan ka samu mutumin da shi dama can bayi da manufa wani ma ka je jefa kuɗaɗe kawai haka bai ma danna ko ina ba
ya je danna ba zai ma dangwala ba
bai dangwala ba ma ya je ya murkushe ya danna ta inda ma za ka bada. To duk wannan ana bin haƙƙi ne ba aiki da tsammani. Da yanda aka zo aka ga tsakanin wanda yake na ɗaya da na biyu bambancin bai kai ya takara ya kariya ba. In ka bar waɗannan ka ga ba su haƙƙi haka abin zai ta har local government. Daga local government ya tafi jiha daga jiha ya tafi na ƙasa gabaki ɗaya. To kaga a nan ne shi kansa shugaban hukumar zabe na ƙasa sai abin da ya zo daga akwatin na zuwa gunduma da gunduma zuwa karamar hukuma kaga bai je Borno ba bai je Lagos ba bai je Port Harcourt
amma ya tura wakilan sa a yi waɗanda ya
yi da su wakilan nan ba ma'aikatan INEC bane for example ma'aikatan
da su sai ya yarda su je
abin da ke faruwa hukumomi da suke karkashin kananan hukumomi da kuma gundumomi su ƴaƴan wuraren ne da kuma baki ƴan bautan ƙasa da malaman makaranta din ka duba sassalan da ake bi zaben nan ana yin adalci ban ce maka ba al'amarin dan adam din Najeriya ba a rasa wani abin da kai ya kawo daidai ko sai Allah
wato daraja a ƙarshe idan akwai ƴan siyasan ma masu kira ga wannan doka ta rashin kammaluwar zabe saboda soke wasu kuri'u masu yawa soke wannan kawai ya zama an koma kamar na tsere ko da take dai kawai ka wuce mutum a ce kawai kai kai nasara zai fi kawo maslaha da yawa naji suna wannan kira.
To ka ga nan bani gwada maka wani abu in an ce za a yi haka to za a take haƙƙin wasu. Misali yanzu akwai anguwanni guda uku kowanne tana da ƙuri'a guda goma in ka haɗa guda 30 kenan a cikin 30 ɗin nan sai aka samu wannan na ɗaya ya je ya ci ƙuri'a 19 a anguwa biyu kawai can anguwan ba zaɓe shi kwarkwata shi kuma wannan ya samu guda 7 a nan ya samu guda 7 anan ya samu guda 7 anan kaga in ka zo kai a adalcin ka waye ya fi karbuwa
ba dai taba samun zaben da ke da yawan inda ba kammala ba irin wannan karo da hakan ke haifar da fargabar yiwuwar yawaitar hakan a zaben 2023 in Allah ya kai mu. Injiniya Ahmed Zakari Guroje shine shugaban taron kungiyar magoya bayan shugaba Buhari na jihohi wato BSO ya shigo shirin nan yana cewa wannan karo yana da kyau a ga sabon samfurin nada mukamai
mu bashi tallafi ta yadda zai fidda arewa daga cikin halin da ta samu kanta a ciki musamman kamar irin kamfanoni masakunan na Kaduna da kuma Kano a farfado da tattalin arzikin arewan saboda haka ina ganin idan da shi shugaban kasa ya mai da hankali a kudu yayi haka ne ba don ya sani arewa ba yayi haka ne cikin hikima kuma tunda Allah ya dawo da mulkin yanzu ina kyauta da zaton zai mai da hankali a arewa saboda kada ya bar baya da kura zan baka misali yanzu daga cikin abin da ya sa ka ga maganan Mambila Hydroelectric Power Project din na yakicinyewa babban dalilin da yasa wannan lamarin yake ci gaba saboda ba a bai wa wa'inda ya kamata su rike wannan ma'aikatan ba inda a ce dan arewa ne yake rike da wannan ma'aikatan da yanzu dam din lantarki na Mambila da ina tsammani da mutanen China nan sun riga sun bayyana kuma an fara aiki shawarar da zamu ba wa shugaban kasa shine shi wannan ministan ba zamu ce a cire shi ba amma ya zama dole a raba wannan ma'aikatan kashi uku yadda take bangaren wuta works bangaren gidaje wato housing kaga duk ya kamata a ce kowanne yana cin gashin kanta wannan shine abinda zamu iya cewa kuma Allah ubangije ya ba magida basira da zai gane akan akwai illa wajen tattara wayannan ma'aikatan gaba daya a karkashin minista guda daya kuma musamman mutumin kudu.
Shugaba Buhari dai ya fito ta nan muryar Amurka yana cewa ba shi da waɗanda ke jan akalar gwamnatinsa wajen ɗaukar matakai a madadinsa waɗanda wasu ke cewa su suke komai da ake musu lakabi da kabal. Yanzu kuma ga ɗan takarar APC a jihar Taraba da aka kammala zaɓe wato Sani Abubakar Ɗanladi da dalilin rashin amincewa da sakamakon zaɓen da gwamna Darius Dickson Isiyaku ya lashe.
Idan ka dubi wancan kuriyan boge ukare ta ɗebo ta ne kawai. Yadda kasan canjin kuɗi an jima a ce dala ta tashi haka maganar result din an ce 65 an jima a ce 75 an jima a ce 85 har ma suka zo suka ce 95 kaman ma babu malamin zabe So an kori mutane, an yi ta jima mutane, idan ka je takum an kashe mutum, in ka je kashin bila kisa aka yi. An kori dukkan yan jam'iyyar APC. Ya kamata a bar kowa a hurumisa ya je ya kada kuriya. Idan ka je kurmi haka aka sa mutane suka je suka dinga kashe mutane, sai a ce maka in ka ce ba haka ba za a ji maka. So an deny mutane yadda ma za su zanna su yi zabe. Wayannan shine hujjoji da nake amincewa da wannan sakamakon zabe. Don haka ina kira ga dukkan magoya bayana mu zanna mu yi ta addu'a fatan alheri in Allah ya yarda Allah zai bi wannan kado. Za mu karbe shi kada kowa yayi kasala kowa yayi ta addu'a fatan alheri in Allah yarda Allah zai gano mana bakin zarin nan akan gaskiya.
Alai Sami Dalladi kun tafi kotun ne ko kuna shirye-shiryen zuwa kotun yanzu?
Yanzu ma muna maganar shirye-shiryen kotu kuma komai dai muna kan harhada shi insha Allah. Ba da jumawa ba za ka ga mun fasa mota.
Dama a zabe akwai wanda zai ci akwai wanda zai fadi. An yi kira ga yawanci wanda ba su samu nasara ba su yi hakuri.
Dama da mutuwa idan ko rashin lafiya ne ya same ka dole mutane za su zo su jajanta maka. Haka kuma a al'amarin zabe idan aka announcing wani mutane za su zo su dinga jajanta maka, amma jajantawa da mutane suke mini na magoya bayana suna gaya mini cewa kada ma in kuskura ma in yadda da wannan sare na zalunci da aka yi, kuma na yadda da wannan ne kaina na zama convince ba a yi daidai ba, shi yasa na saya akan gaskiya. Kuma za mu nemi duk inda gaskiya take za mu nemo ta. Arkale su binciko, in arkale sun ce ban da gaskiya zan yadda, amma na ba da gaskiya kuma arkale na yanzu za su tabbatar da inda gaskiya take za ta fitar da gaskiya.
Yanzu kuma za mu duba ci gaba da shige da fice da masu neman shugabancin majalisar dattawa ta tara, inda wata kungiyar 'yan siyasar Arewa maso gabas ke cewa yankin ya dace ya samu wannan babbar kujerar. Muhammad Umara Kumaliya ya yi karin bayani bayan taron da kungiyar ta yi a Abuja.
Idan ka cire Arewa maso yamma su ne suka zo na daya akan yawan kuru'u da suka ba Janar Muhammadu Buhari. Shiya da suka zo na biyu shine Arewa maso gabas. Ashe ya kamata mu ma a yi mana sakaya da irin kokari da muka yi, hazaka da muka yi domin zaben shugaban kasa da kuru'u masu yawan gaske. A duba a cikin mukamai masu tsoka mu ma a bamu, tunda shugaban kasa an riga an ba Janar Muhammadu Buhari. Mataimakinsa kuma ba zai zo daga Arewa ba, ya je kudancin Najeriya, Southwest kenan. Mukami na uku a cikin mukamai na kasa shine muke bukata kujeran shugaban majalisar dattawa da TJ.
Muhammad Kumali ne an duba Arewa maso gabas din nan da PDP da APC da ma duk kowace jam'iyya ɗan majalisar nan su duka su 18 ne daga Arewa maso gabas. Ko waɗanda sabi ne ko waɗanda kuma tsoffi ne, wanda tuni ma an fara labarin waɗanda uku daga cikin su rin lissafa ma waɗannan sunaye. Wannan labarin yana fitowa za a fara tunan cewa watakila su kuke nufi. Ana maganar Danjuma Goje daga Gombe, ana maganar Ahmed Ibrahim Lawan daga Yobe, ana maganar Ali Indumi daga Borno.
Wa'annan da ka kira ai su din ne ɗan abin nan ɗin. Dama sun yi majalisa, wasu su so biyu, wasu so uku, kowannen su sun kware, suna da ilimin, suna da hazaka. Ai amma ne a yo ai dama in ka bar abin nan wa'annan ɗin ka cire su misali ka gane ai ba kai musu adalci ba da su din da ka kira ambaci sunayen su, da kuma wasu wanda suke da bukata wanda baka ambaci sunayen su ba, duka suna da yanci su nema. Kuma fatan mu daya daga cikin su ya samu.
Shin MPDB da NAPC za su haɗa kai su zaɓi sabon shugaban majalisa ne kamar yadda aka yi da Bukola Saraki da Ike Ekweremadu a 2015, ko kuma APC za ta yi aiki ita kadai da rinjayen da take da shi ta zaɓi shugaban ne? Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako. Sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da mai haɗa mana sauti Julie Gresham, Nasiru da Maili Kaya da na shirin na gabatar, nake cewa wassalamu alaikum.
Madalla yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Masana fasahar jiragen sama na ci gaba da hankoron neman fahimtar musabbabin haɗurran jiragen saman nan, wato samfurin Boeing 737 Max 8 a kasashen Indonesia da Ethiopia a cikin ɗan tsakanin da bai wuce watanni biyar ba. A baban nan dai an gano haɗurran biyu da jiragen Boeing ɗin suka yi a biranen Jakarta da Addis Ababa. Dalilan da ya haddasa su kusan abu guda ne, wato tangardar sabuwar manhajar nan ta MCAS da ake jin matukan ba su fahimce ta ba sosai. Na tambayi wani kwararren matukin jirgin sama, Air Vice Marshal Alkali Mamu, ko menene wannan manhaja ta MCAS.
MCAS a turance shine Maneuvering Characteristics Augmentation Device. Boeing da ta kirkiro da 737 MAX sai ta saka shi akan ya kara safety na jirgin, saboda in kaman jirgin ya gagara in lift na shi yawa drag din shi kuma in lift nashi ya sama sosai sai ya samu drag da yawa zai je wani abu da ake kira critical angle of attack to daga nan jiji zai so ya fado kamar dutse to shi MCAS in an yi shi ne saboda in ya ga irin wannan problem din ya dawo da jirgi kan yanda zai iya tafiya ba tare da ya shiga wannan hali ba
to yalla ba yanda ake maganan cewar shi wannan MCAS an yi shi ne domin ya taimaka wa jirgi amma kuma su kamfanin Boeing din basu ma ambace shi ba a cikin manual na jirgin saboda an yi underwriting din su ana ganin kamar ba wani abin da zai kawo wani dama bane a cikin jirgi da sauransu kana ga wannan jirgi ne a ce kamfani kamar Boeing su kera jirgi sa irin wannan sabon manhaji din na MCAS sannan kuma ba su jaddada batu akan sa misali ko a cikin manual ko kuma a ƙara horar da matuka cikin da sauransu
a sani na matukin jirgi a tinda ban tuka Boeing 737 Max ba bai dace in yi magana akan cewa Boeing ba ta saka wannan abun babu equipment da yake cikin jirgin ka da baya cikin manual na a sani na amma in har ba su yaka ba babban kuskure ne
ya zaka duba batun kwarewa ma dangane da su matuka jirgin Ethiopia
incidentally ni na yi training da Ethiopian Airlines na tuka jirgin su na wata uku duk duniya ba wanda zai gawa Ethiopian Airlines komai a wajen safety standard ba sa yanka kwana komai suna yin shi sosai ni ba ni da kunkunto akan cewa waɗannan mutane ƙwararru ne akan aikin sha'anin jirgi kuma ko a yau ne zai shiga jirgin su saboda na san sun iya wannan alama sosai
duba da yadda jirgin Boeing din nan ya yi hadari a Indonesia kamfanin bai dauki wani babban matakin a zo a gani ba na kan da garki na tambayi wani ƙwararren matukin jirgin saman kuma shugaban kamfanin jiragen sama na Sky Power Express Captain Muhammad Joji ko hakan bai bashi mamaki ba
ko bai bashi mamaki ba dan kan lura just after September 11 the Airbus A600 three an accident anan akwai sa New York wannan kindin ne ya kulle gaba daya sai ta tabular tun da bangi ne dukkan duka duniya suka ce tayi grounding sai Airbus da Alaskan gwamnati suka ce ba za su ga don su duk kasuwan kasan ta faɗi economy na hujin kare kawai ita sun yi isolated accident ba ta grounding jirgin ba kuma aka zo aka gina wani ne fi bane abu ne kawai da za a gyara wannan suka yi to wakilin su ma Boeing suna son su bi irin wannan abin da ya fi suka yi amma unfortunately abin kuma ta zo ya abin kuma ta zo kuma ta kama su gobe a pass down kenan mutan cewa amma shi jirgin already akwai wani 155 da su gina su akwai kasashe guda 48 da suke operating wannan jiragen duka suna nan amma kasashen 48 ɗin nan duk sun yi grounding nasu so far ana kiran shi precaution kenan abin da kenan suke zala
yanzu dai kamfanin Boeing ya ce zai duba matsalar da ke addabar jirgin yayin da kuma ke ɗaukar matakin yin ƙiranye ga dukkan samfuran jirgin da ke ko'ina cikin duniya kuma zuwa ƙarshen watan nan ake sa ran za a magance wannan babbar damuwa to ko wannan zai kore fargabar masu bulaguro har su ci gaba da shiga wannan jirgi suna zirga-zirga tambayar kenan da na sake yi wa Air Vice Marshal Alkali Mamu
a halin gaskiya saboda accident din ya faru so biyu a cikin lokaci kaɗan kafin hankalin mutane ya koma kan 737 Max ya ɗauki lokaci mutane za su ji tsoron shiga wannan jirgin amma ita Boeing tunda aikinta ne ƙera jirgi by the time suka gama investigation ɗinsu da su iya fitowa da abubuwan da zai kwantar musu da rai akan cewa ba su saka life ɗin mutane a cikin danja ba sannan kuma wataƙila wannan ya taimaka a cikin ɗan lokaci kaɗan mutane hankali su kwanta su fara tukai a su fara bin jirgin in ko ba a isa ba shikenan ya kawo ƙarshen production ɗin wannan 737 Max kenan
shi ma Captain Muhammad Joji na da ra'ayi iri ɗaya da Alƙali Mamu
yawancin jiragen duniya kowannen su ya yi accident kenta ba Concorde ba in dai kana neman shi technology shi ne Concorde lokacin da Bush Airways na yi aiki a Nigeria kan Concorde so one of the best technological aircraft amma kaga ga abin da ya faru shi yau ba Concorde gaba daya irin wannan ne mutane suke tsoro idan ya faru haka za a ga mutane suna shayin hawaye daga wannan jirgin to yanzu dai kamar yanzu zai maka Airbus fashion su ya tashi kware daga wannan jirgin yanzu an stop order na shi gaba daya abin da za a yi wasu shi ne za su sa kasan ga suna 77 ɗin har kashi uku ne da suka kure ko kuma na kiran su NG next generation sai su kawo Max 8 shine biye shine na karshe kenan na design. Unfortunately yawanci idan kai over design ne jirgi dauki control na komai kana da computer to shine matsala. Agani din ne jirgi da ake kiran su mechanical operated ba su da matsala sosai, amma idan yanzu ana kiran su fly by wire shine yake da matsala yanzu muke samun shi ka dauki control ka da computer to kuma computer ne yake kila gaga ko gadajin gaga ne to haka ke gudana. Anyway da karshen ta dai yanzu dai modern jirgi ya faɗi gaba ɗaya kasashe 48 sun kai order sun gina wannan jirgi sai an investigation an ga ko me faru don at the last count akwai 355 suna fly a duniya to kaga yanzu kasashe 48 da suka order da shin kashe to very bad news to Boeing for now.
Muhammad bin Ibrahim mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum a Najeriya.
To ni abin da na fahimta shine akwai sakaci da aka samu daga shi kamfanin Boeing da suka kikiro wannan jirgi, kuma sakacin shine ba ilmantar da su ko in ce matuka jiragen yanda ake amfani da shi wannan manhaji na MCAS.
Ganin cewar cikin waɗanda suka rasa rayukansu a cikin wannan hadari na Boeing a Addis Ababa har da wani farfesa ɗan Najeriya wato farfesa Pius Adesami, abin kenan ma da yasa wasu gungun lauyoyi a Najeriya karkashin jagorancin barista Yakubu Salabawa ke shirin zuwa kotun duniya.
A matsayinmu na lauyoyi na kare haƙƙin bil'adama da ya zama wajibi mu ɗauki mataki mu kanmu domin wannan professor da ya rasu kuma gaskiya shine babban jari ne da kuma asset ne ga Najeriya Afirka. Amma a ce saboda sakaci na waɗansu jama'a a ce an rasa rayuka irin wannan ba shi da haddar sauran fasinja da suke cikin, don haka mu kan muna dubawa mu ga wani mataki za mu ɗauka ko mu kai wannan ƙorafi da kotu ta Afirka ko kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ko kuma mu kan mu miƙarin Ethiopia Airlines ɗin daga nan su shigo da Boeing, to muna dubawa kuma za mu ɗauki wani mataki. Akwai sakaci na wannan kamfani na Boeing wanda suna tunanin cewa a lokacin da abin ya faru sun ce duka a dawo da jiragen, amma kuma kamar yanzu da America tana bincike a yau na gani cewa suna so a yi bincike ya aka ba jirgin izinin ma ya tashi wato clearance. Idan wanda ake ganin waɗanda suke da haƙƙin su tabbatar da sun kare wannan abu kada ya afku sai sakaci an tana su da hukunta su, so zuwa kotu zai taimaka kwarai.
Kamfanin Boeing ya dauki matakin kirye ga dukkan sauran jiragen da suke sassa daban-daban na duniya bayan da wannan hatsari ya fara faruwa a karo na biyu a Ethiopia. Kana ga wannan mataki bai wadatar ba?
Bai wadatar ba, ma'ana ya kamata da na Indonesia su dauki matakin wanda suka dauka a yanzu, to amma sai da yanzu ya kara abuwa na biyu shine suka dauki matakin, amma rayuka sun sulwanta su dole ne a je kotu ko kuma a tuhume su a tabbatar da an sanya me ya faru wannan matsalar ta faru a bi haƙƙin kuma a bi diddigin abin da ya faru. So zuwa kotu yana da fa'ida, ai magana cewa yanzu bayan ya faru kana suka dauki matakin a dawo da jiragen duka a duniya, ai ya arga an samu matsala kuma wasu sun riga sun zama victim akan abin da ya faru.
Idan abin a je kotu ne misali kamfanin Boeing yana America, wannan hatsarin kuma ya faru a Indonesia da ke can nahiyar Asia da kuma Ethiopia a nan Africa, misali ina za a je kotun kuma wa za ka yi kara?
To za ka iya duba abin, akwai kuma wanda za su je America ta shigar da kara kuma za su dauka daga Ethiopia shigar da kara na Boeing.
Waye zai amsa kiran karan, kamfanin Ethiopian Airlines ko kuma kamfanin Boeing?
Akwai abu biyu da zai faru misali yanzu wanda in Ethiopia idan Ethiopia ya suka dauki matakin zuwa kotu, Ethiopia za su kara Boeing wato wannan kamfani kenan na ɗaya kenan. Idan kuma ainihin mutane ko kuma ƴan uwan mamatan waɗanda suka rasu a kan abin da ya faru ne za su ɗauki matakin su je kotu, za su kara Ethiopia Airlines kuma za su kara kuma Boeing da ba a yi su masu zuwa a cikin karai kuma za su kara Ethiopia Airlines su kaɗai.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro a nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima ka ƴan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. yanzu a madadin duk abokan aiki na da aka ji muryoyinsu, ni Sarfil Hashin Gumar ke cewa mu kasance lafiya. Salamu alaikum.
Vingt-quatre heures sur 24.